الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على النبي الكريم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. وبعد، يا أيها المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبير نبقى صعبة ذا متى قولة كراتم من القرآن المسلكي a wannan masallaci mai albarka. Yau 12 ga watan Ramadan, haka ne ko, hijiran Annabi sallallahu alaihi wasallam tana shekara 1444, wanda ya daidai da 4 ga watan 4 2023 Gregorian calendar. Adamu ci gaba, muna nan a cikin wannan sura mai albarka, suratu Yusuf alaihi salatu wassalam. Mun ga inda Allah madaukakin sarki ya bamu labari mafarki da Annabi Yusuf alaihi salatu wassalam yayi, ya karanta shi a babansa. Babansa ya ce masa ya boye wannan mafarki kar ya fada a ƴan uwansa, domin za a iya samu wato kenan matsala. Don haka sai ya zama ba da kira kuma sun samu labari, ta haka abubuwa suka dinga faruwa ɗaya bayan ɗaya. Kuma mun karanta a baya cewa Yahudawa suka tura mutanen Makka a kan su ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su labarin wani annabi da ya kasance a Kana'ana, wanda aka ɗauki ɗansa aka jefa a rijiya, daga baya ya zama sarki a ƙasar Misir. Ta haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta musu wannan. To, cikin abubuwan da suke faruwa tsakanin Yusuf alaihi salatu wassalam da ƴan uwansa shine Allah madaukakin sarki ya ci gaba da bamu labarin kita. Bismillahir Rahmanir Rahim. Laqad kana fi Yusuf wa ikwatihi ayatul lisailina. Hakika akan labarin wato kenan Annabi Yusuf da ƴan uwansa, idan mutum ya bincike wato kira akwai ayoyi, ayoyi kuma lissa'ilina ga dukkan masu tambaya. Tambayar aka ce na farko, Yahudawa sun tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su labarin Annabi Yusuf, ko kuma sun tura mushrikai su Yahudawa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su labarin Annabi Yusuf, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su labarin a daidai lokacin da bawan da yake da wannan labarin sai shi, sai ya zama wannan ayoyi. Ko kuma asailina wa'anda wato kenan suke tambaya cikin mu'minai don su samu wato kenan cikakken labari dangane da wannan. Allah madaukakin sarki ya ce akwai wannan, a cikin wannan akwai aya. Malaman nahwu suka ce fi, in ka jance fi kaza, yana magana akan zarfu. In ka ce fil baiti, wato kenan ya zama zarfu makani. Fi Yusufa, wato kenan dangane da, kamar wato kenan dangane da Annabi Yusufa da mu'amalar da za ta faru wato kenan tsakaninsa a matsayinsa na zarfu ko na zaman ko na makan. To, akwai wato kenan ayoyi, ayoyi in a ce ayoyi, akwai riwaya da ta zo da ƙarƙa da fi Yusufa wa ikwati ayatul lisailina, aya kwaya ɗaya. Akwai kuma da ta zo da ayatul lisailina, ayoyi wato kenan masu yawa. Duka wa'annan abubuwa kusan ma'anarsu yana koma zuwa ga abu ɗaya. Idan an ce ayoyi daban-daban, duk wakiyar da ta faru da Annabi Yusuf a rayuwarsa da ƴan uwansa tun daga farkon haifuwansa da lokacin da ya mafarki da lokacin da suka dubi jeji da lokacin da suka jefa shi a cikin wato kenan rijiya daukar sa da aka yi aka kai shi Masar da abubuwan da suka faru har lokacin da suka zo gaban shi suka fadi suka gaishe shi kowace wakiya guda daya aya ce da aka shi sa wannan riwaya ta zo da cewa ayatul lisailina akwai ayoyi daban-daban amma kuma ga masu wato kiran tambaya idan kuka dauke shi aya daya wato kenan jumlatan rayuwar Yusuf da ƴan uwansa a matsayin aya guda ne amma a cikin wannan jumlatan ayan za a samu ayoyi daban-daban kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa waja'alna ibn maryama wa ummuhu aya hakika mun sanya Isa dan Maryamu da mahaifiyarsa zama aya in ka lura za ka ga rayuwar Isa dan Maryamu ayoyi ne masu yawan gaske rayuwar nayin Maryamu yanda har ta kai ga haifuwansa da har yanda ta rayu a Misra a cikin Baitul Miqdas ayoyi daban-daban ne amma da tatan da ta wannan din sai ya hada ido kule a aya daya don haka ba a duma maki bane dan an dukule ayoyin da suka faru a rayuwar Yusuf da ƴan uwansa a matsayin wato kenan aya daya aya kuma malaman tafsiri suka ce za a iya kasa shi kashi uku kashi na farko akwai ayatul lahi al-kauniyya idan muka duba halittun sama da kasa inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahar na ayatu go yawwa halittun samai in ka dubi samai da kasa da sabawan dare da rana wannan shi ma wato abu ne wanda ke aya ai ma'ana abu ne wanda ke za a dauki izina a kansa yanzu misali in ka dauki duniyar nan da muke cikin ta ya ita guda 11 ko kuma guda 9 haka suke kewaye da rana tun daga Mercury, Venus har zuwa wanda muke ciki da Jupiter da Saturn da Uranus da Neptune da Pluto duka waɗannan duniyoyi ne wanda sun kai kamar wannan tamun nan ko kuma sun fi tamu ko kuma sun ninninka wanda muke ciki amma duka a gagashin rana ɗaya suke kewayawa kuma kowace duniya da watanta yanzu nan duniya akwai watan mu Jupiter tana da wata guda 12 suna kewaya duka wannan solar system din nan bayan wannan akwai wasu abubuwa da yawa a cikin falakai wanda muka sani ai muka da labarinsu da wanda bamu labarinsu da Allah kadai ya san iyakacinsu taurari na in ka duba miliyoyin nisa da ke tsakaninmu da su Allah kadai ya san sa kowace tauraro guda daya abu da muke hange a saman nan galaxy guda daya kowane galaxy daya tauraro daya da muke hange idan ka je can zaka ga taurari ne a dunkule kowace tauraro daya ta ninka duniyar nan sau wajen miliyan kuma a kowane galaxy za ka samu taurari miliyoyi duka waɗannan abubuwan Allah madaukakin sarki ya halicce su ya watsa su don haka wannan ana kiransa ayatul lahi al-kauniyya akwai kuma ayatul lahi na mu'jiza kamar misali wanda Allah madaukakin sarki yake ba wa annabawa don mutanensu su tabbatar da cewa su annabawa ne aikaku ne daga wurin Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam fa inna salata anta biya nafakan fil ardi aw sallaman fis sama'i fatatihim bi aya yana son su tabbe shi sai a kawo musu mu'jiza amma in ba haka ba Allah madaukakin sarki ba annabawa mu'jizozi daban-daban Allah ya ba wa annabi salihu taguwa Allah ya ba wa annabi Musa sanda ya ba shi dufana ya ba shi jarada wal qummala wad dafadi duk wannan ayatu mufassala ya ba wa Isa dan Maryamu rayar da matacce da warkar da kutare da warkar da makafi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba shi ninkin banin ayoyi daga cikin ayoyin da Allah madaukakin sarki ya ba shi shine lokacin irin menene iktarabat sa'atu wa shaqqal qamar wata ya tsage akan dutsen Abu Ubays ya fado bangaren jama'ar Makka da kewaye duka su gani da idansu daga cikin ayoyinsa ya kira bishiya ga wani ya zo ce masa ina son ka tabbatar min kai annabi ne ka bani mu'jiza wanda za ta tabbatar da ce ya ce kaga wacce bishiyar eh ka je ka ce ta zo in ji ni ya ce ke zan ji Muhammadu sai ta kwanta nan ta jawo jijiyoyi ta kwanta nan ta jijiyoyi kwanta gaba da mata yunkuri ta tabo ta jawo sai wayinta tazo gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam tace ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Annabi sallallahu alaihi wasallam ta koma ta mai da jijiyoyinta ta zauna. Irin wannan ayoyin suna nan ba za su kirbu ba bricek wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki ya bashi albarka in ya taba abu a gurin yaki an cire idan kata daga shi ya zazzago ya dauka ya mayar masa ya danne shi shike na magana ta mutu. Abu Rafi ya je kashe wato gidan ɗaya daga cikin manyan manyan abokan gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam mushrikai ya je shi Muhammad bin Maslama ko ya je kashe Abu Rafi shi Abu Rafi shine bai gode abokin gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kare da kare ya jawo da Annabi sallallahu alaihi wasallam haka shikenan kafa ta gyaru an gama da aiko kyauta Annabi sallallahu alaihi wasallam na mai da za a ci abinci sai haka ya juye ya bada kwariyar mai kaiwa kwariyar ta koma ta zaman ta cike ta ta dawo da shi abin ya baki kai ba ai na kai kuma ya juye da sauran irin wannan abinci dan kadan jama'a kamar mutum 1000 su taru su ci duka irin wannan ayoyi ana kira su wato kenan ayoyi na mu'jiza. Sannan akwai aya da ake kiranta ayatul lahi alquraniya wannan ayoyin da muke karantawa wanda su ma akwai su wato kenan abinan to yanzu akwai kuma aya na ibra inna fi zalika la ibra aya na la'akari da lura da daukan izina da daukan darasi da fahimta wanda kusan shine wannan ayar take karantar da mu laqad kana fi yusufa wa ikwatihi ayatu in mun karanta darasin rayuwar yusufa da yan uwansa wato kenan zamu ga ayoyi wato ke daban-daban wanda zamu dauki darasi akan su to mu je malam.
إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين.
الله بارك فيك سيدي كيتشي إذ قالوا ألوك تشيند سيكي تشيوا ليوسف مولانا سيدي الله يوسف الله من تلال سواني والله يوسف وأخوه لدن وانسى بنيامين ahabu ila abina minna sune baban mu yafi so akan mu baban mu yafi son Yusufa da dan uwansa Binyamin akan mu kenan kaman suna fahimtar cewa baban su yana nuna bambanci a tsakanin su musamman wato kina abin abinan ai halafu sun rantse wato kinan fima ya nuna cikin abin da su suke yin zato kaga zato ne ba wuce yace zato ta karkarin zunubi ko yawwa sun rantsa cikin abin da suke zato cewa wallahi la yusufu wa aqubu ya anuna banyamin wa kana shakikatul li ummihi ko yace wato kenan sun kasance wato kenan sun suka fi soyuwa a gurin baban su kuma wannan shedan ne wato kenan ya sawala musu abu ila abina minna ya fi soyuwa sun fi soyuwa a gurin baban mu akan mu idan ka diba tarihin su su wa'annan shi Annabi Yaqub alayhi salatu wassalam yana da yaya guda 12 manyan a cikin su mahaifiyarsu da mahaifiyarsu Annabi Yusuf uwarsu da babansu daya kaga bai kamata ba ce wani rikici ya faru ba wasu malaman tarihi suka ce da mahaifiyarsu ta rasu sai aka bada kanwarta Annabi Yaqub saboda haka kaga kenan su ƴaƴan uwa ɗaya ne ma za a iya cewa bayan uban ma guda ɗaya za ka iya cewa uwarsu ma ɗaya to amma duk da haka tunda shaɗan ya shiga cikin lamarin kuma sun ji labari cewa ya yi mafarki sun ji labari cewa baban nasa ya ce masa Allah maɗaukakin sarki zai zaɓe shi fifita su a kansu kuma zai karauta shi zai fifita shi a kansu don haka sai hasada wato kenan sai ta shiga haka suka za su cewa suna tunanin hujjar da za su magance wannan abin kasa idan mutum yana neman dalili to komin karancin nan mai dalili mai rauni zai kamo yanzu an ce ba dan uwansu Allah zai zaɓe shi kuma zai fifita shi a kansu kuma sun ga cewa abin yana nema ya tabbata ta haka sai suka kafa hujja da cewa ai babansu ya fi son su a kansu don haka lallai babansu nan da fi dalalin yana cikin wato kenan rashin fahimtar lamari mubinu kuma a fili wato san zuciya ya dauki babansu akan wannan mun bai ci wannan to wannan shine abin da wata kinan shedan ya sai ya sawara musu saboda hasada to wannan ta mujamala
o qutlu yusufa aw irahuhu ardan yaklu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin
dan haka sai suka zo da sai suka yi tunani ya za su yi su magance wannan soyayyar da babansu yake musu ya zama ya fice daga jikin Yusufa da Benyamin sai ya zama ya dawo kansu haka wannan shine abin da suka yi tunani in baya nan shikenan ai magana ta mutu don haka sai suka zauna suka yi shawara ga dukkan alamu kamar ba lokaci da suka zata suka yi wannan shawaran ba da lokacin da suka ji labarin cewa Yusufa Allah zai ɗaukaka shi a kansu zai zaɓe shi zai fifita shi don haka sai wannan shaukin ya tashi na cewa lallai a yi maganinsa don haka a lokacin da za su yi shawarar nan sai zama ra'ayin da suka fitar ya zama mai tsanani a wannan lokacin amma daga baya abin yana fadin a cikin zuciyarsu sai suka sassauto zuwa ga ra'ayi na biyu daga baya ya sake sassauta suka sauko zuwa ga ra'ayi na uku wannan shi yasa idan kuna rikici in kun je kotu alkali sai ce a ji a yi shawara in ya zauna ya zauna ya ɗauki sati mai yabi gari jiya wannan mai sati shi kenan na ba ku sati biyu a dawo daga sati biyu kafin sati biyun nan wani zai iya canja tunani za a iya samun sauƙin bakin zaran wanda zai cijewar za ta zabata da amfani zai yi tunani ko wani zai zo ya bayi shawara duk dai za a samu sauƙi in ba ga ba sake ɗagawa to irin wani ɗagawa wani lokaci irin amfaninsa kenan sun yi shawara shawararsu ta farko suka ce uktulu Yusufa ku kashe annabi Yusuf don haka yanzu duk wani hanyar da za su kashe shi sai suka yi tunani to daga baya sai suka ga cewa in sun yi hakan din gaskiya akwai matsala bai kamata su kashe shi to amma akan me ma za su kashe shi tukunna alama ya tuluna a kahu dan menene za su kashe dan uwan sai suka ce to yanzu ba haka za a yi ba kawai udruhuhu ardan ku tafi da shi can jeji cikin dokar daji kawai ku jefar da shi kaga yanzu ba su suka kashe shi ba amma along the line zai iya haduwa da giwa za ta iya cinye kura za ta iya cinye shi zai iya haduwa da zaki zai iya cinye shi zai iya haduwa da damisa zai iya cinye za ta iya cinye shi da yake yaro ne bai san yadda ke zai iya kinsuwa da jeji ta tafi har ya fadi ya mutu ko kishirwa ko kuma wato kenan abin nan yunwa ko kuma wani abu ko cuta da rashin lafiya kama shi har ya mutu ba mai taimako ko kuma ya samu wani wani guri da shi amma dai in dai cikin dokar daji suka je ba shi probability da namun daji su cinye shi a wani lokacin ya fi yawa saboda a lokacin akwai dabbobin jeji sosai da haka in sun yi haka nan ya kulu lakum wajhu abikum fiskar ubanginku za ta zama tawo finta babu kowa sai ku yanzu ba babanku zai zama baya kallon Yusufa sai ku don haka dole soyayyar wato kinan za ta dawo wasu malaman tafsiri suke cewa wannan yana daga cikin dalilan da suke kafa hujja da shi cewa yan uwan annabi Yusuf ba annabawa ba ne tun farko ma ba annabawa ba ne sannan har ƙarshe ma ba annabawa ba ne aka ce me yasa dalilai suka ce ai annabawa ba zai yi su zauna su yi shawarar kashe ɗan musulmi ba ba zai yi ba a ce annabawan Allah sun zanna sun yi shawara a kashe ɗan musulmi ba zai yi ba da wannan dalilin suka ce wannan ba annabawa ba ne sai suka ce musu ayatu amma kuma akwai abin da ake kira zalla akwai kuskure hankali ba zai ɗauka a ce wai annabi baya kuskure ba ai Allah ne kare baya kuskure sai suka ce eh haka ne mun yarda da wannan amma kuma ya za ku yi da abin da ake cewa annabawan Allah ma'asumai ne annabawan Allah ma'asumuna anil kaba'ir Allah madaukakin sarki ya ba shi abin da ake kira isma ba da ka ga annabi a cikin kabira ba yau zai iya tuntube zai iya kuskure wasu abubuwa amma a cikin kananan abubuwa amma a cikin kaba'ir zunubi don haka annabi bai zai yi ba saboda haka wannan masu ta zama wato kenan ta ba da wahala a wajen fahimta don haka da sub landing da suka ce to a lokacin su ba annabawa ba ne don haka an yadda an yi itifaki ba annabawa ba ne amma bayan wato kenan sun yi laifi a matsayinsu na musulmi sun kuma tuba wa Allah madaukakin sarki zai yi wa kuma Allah madaukakin sarki ya ba su wato kenan annabci wallahu ta'ala a'lam. kada ka sace uktulu yusufa aw daruhu ardan yakulu lakum wajha bikum Allah ba da kun sarki in kun kashe shi zai sa fiskar babanku wato kenan ta zama tawofinta gare ku to mu je mana wato kun mun ba da yakwa masalihina sannan bayan wannan kuma sai ku zama wato kenan mutane salihan bayi mutane salihan bayi yanzu kenan ashe ɗan uwan Yusufa sun yadda abin da za su yi ba daidai bane don haka bari su yi amma dai buƙatar su ta biya amma daga baya sai su zo su tuba wa Allah madaukakin sarki shine wato kunumin badihi qauman salihina sai ku zama mutane wato kenan masu kokarin salaha wato kenan daga baya wannan shine abin da shedan ya sawwala musu a cikin zuciyarsu don haka kenan kaga wannan yana nuni cewa idan mutum ya san cewa abu ba daidai bane sai yayi da tunanin cewa zai gyara daga baya ba lalle ne Allah madaukakin sarki ya bashi damar gyarawa ba saboda me azambu shu'umun shi zunubi kullun shu'umi ne idan kai daya zai iya fisganka zuwa ga na biyu in kai da biyu zai iya fisganka kamar sata ne duk lokacin da ka saci kudin mutane ka ji dadi da ya kare sai ka fara tunanin cewa ina zan sake samun wani sai ka koma wata rana har zaka je inda ajalin ka yake murus kuma ka mutu akan wannan kada ka tafiya tafiya ne kamar zina ne idan kai sau daya wata rana kuma insha Allah ta dubo ka sai ka tunanin ina zan nemi ta biyu wata rana kuma sai ka nemi ta uku da haka har abin nan mutum ya je zuwa ga karshe saboda haka ba daidai bane mutum ya ce bari na yi aikin sabo amma daga baya wato kenan sai na tuba na ɗaya kenan na biyu kuma yana iya yiwuwa a daidai lokacin da take wannan abun sai tare ta kasance kuma kaga yub'asu rajula ala ma mata alayhi kowane mutum za a tashe shi ranar lahira wato kenan akan abin da yake ya mutu a kansa saboda haka ba lalle ne abin nan ya zama wato kenan wannan magana da suka faɗa auda wato kuna min badi qauman salihina daga baya sai ku zo ku tuba ya zama kuna da wannan damar ba yana iya Allah mu da kuke sake ba wannan mutum wannan damar amma kuma sau da yawa fa wato kiran hakan din bata cika faruwa ba to mu je malam
qala qa'ilun minhum la taqtulu yusufa wa alquhu fi ghayabatil jubbi yaltaqidhu ba'du sayyarati in kuntum fa'ilin
Allah madaukakin sarki ce qala qa'ilun minhum wani mai magana wato kenan da yawan bakin su wasu kawai malaman suka ce shine wato kenan a Raubilu kuma shine babban su shine wanda yake cewa falan abrahal arda hata ya zina li abi wasu suka ce a Yahuza ne ko kuma Shamun wallahu ta'ala a'lam Allah madaukakin sarki ce sai suka wani mai magana da yawan bakin su sai ya ce musu a'a lagatar da Yusufa kada ku kashe Yusuf kenan kaga yanzu sun dada da nazili akan shawarar su ta dade da alama dai akwai imani a cikin zuciyarsu na farko suka ce uktulu Yusufa kaga wannan suka ji ruwa su bai daidai ba su da suka suka ce a'a udruhu ardan ku je ku jefar da shi a dokar daji dabbobi su cinye shi daga baya suka ga wannan ma in sun yi hukuncin su daidai yake da sun kashe shi to daga baya sai wani yake ce musu a'a ga yanda za a yi kuje la taqtulu yusufa ko kada ku kashe annabi yusufa ku kyale shi da ransa dan haka ku je ku alquhu fi ghayabati jibbi ku je fashi wato kenan a cikin dufin rijiya in ku je fashi a cikin dufin rijiya hikima shine yaltaqithu ba'da sayyara wasu daga cikin mutane matafiya za su zo su sance shi ma'ana kenan irin yadda suke rijiyar su a da ka san ko a yanzu ana lokacin ana yin rijiya local rijiya dan yanzu zaka ga ana matakala inda mai shiga yana tafiya na ta zai iya dogare ya huta sai ya taka kafa sannan ta kan har ya isa to su kuma in sun tona in an samu gurin ruwan to dan sama da ruwan sai a yi loto a gefe sai a yi rami inda mutum zai iya shiga ya zauna a gurin saboda haka sai suka ce a jefa shi a rijiya idan an jefa shi a rijiya to sai ba zai yadda ya zauna a cikin ruwan ba sai ya zauna a wannan lokon har matafiya su zo su dauke shi idan suka jefa guga zai iya kama su jawo shi sai su dauke sai su tafi da shi yanzu sun yi hakan nan kaga na farko dai su ba su kashe shi ba na biyu kuma sun bashi daman da zai iya rayuwa kwana biyu zuwa uku. Kuma calculation din su shine ba zai yi kwana zuwa biyu zuwa uku a gurin dan ba a zo gurin ba, kuma da origin a cikin jeji take wanda matafiya ne suke zuwa gurin ta. Yanzu idan suka dauke shi, su da kansu za su taimaka wajen nesantar da shi, wato kinan wajen daga babansu. In sun tafi da shi duk inda suka shalla da shi cikin duniya ya je can ya karata, su dai ba su kashe shi ba ko. Amma dai yanzu ya bar gaban babansu, don haka suka ce ku taifar da shi can ya tafi da babu sayyara. Wasu daga cikin wato kenan matafiya za su iya wato kenan tsintansa. Shikenan sai su tafi da shi sai ya zama wato kenan kumfuta. Anan malamai fiqh suka fitar da hukunce-hukunce akan abin da ake kira an-nukta. To shi ya tafi da shi wato kenan babu sayyara. Wa hadha yadullu ala anna ikwatu Yusuf makanu anbiya. Wahab ibn Munabbih yake cewa an jefa annabi Yusuf a cikin wato kenan gayabatul jibbi, rijiya mai duhu, domin ya zama wato kenan an tsince shi. To tsintuwa a namu shari'ar ta musulunci shine wato kenan ka samu wani abun da baka sha wahala a kansa ba, haka kawai akan hanya shine kai tsintuwa. Kana tafiya sai ka ga naira 10,000 akan hanya a kasa, in ka dauki wannan tsintuwa ne. Ko a cikin dokan daji sai ka ga akuya, gaba da baya babu komai sai akuya ita kadai, in ka kama ta wannan tsintuwa ne. Wannan shine ake kiransa al-lukta, abin da aka dauka daga rake samu al-laqit idan an tsinci yaro, ko kuma abin da ake kira wato kenan al-mambus, wanda aka jefar da shi. Menene wato kenan hukuncin sa? Sai mutane ta kawo fito da asuba sai kaga yaro a cikin bandir yana ta kuka, ba san wanda ya kawo shi ba. Ana kiransa mambus, ana kiransa kuma al-laqit ko kuma al-lukta, tsuntuwa. To irin wayannan abubuwan kasance naira 50,000 a hanya ko a gona, ko kuma kasance akuya a bergun da babu dabbobi, babu makiyaya, babu kowa, wanda sai kura ne za ta cinye shi. Irin wayannan menene ya kamata ya zama hukuncin su? Malaman fiqh sun yi sabani da junan su, sun karu juna sani akan wato kenan abin nan, suka ce ainihin wato kenan tsintuwa in an same ta tana da hukunci. Hukuncenta wato kenan shine in an samu tsintuwa, wanda ya samu tsintuwar wannan abun ya zama ba nasa bane, tunda na wani ne ya jefar, amma zai iya dauka. Idan ya dauka zai je shi ya gane abin da aka daure din, in kudi ne a cikin jaka ya gane jakar, ya gane abin da aka daure a bakin jakar, ya shelanta zuwa shekara guda. Kalli arifu sanatan ko yauwa, zai shelanta shi shekara wato kenan guda. Idan bayan shekara guda mai shi bai zo ba, kikin zai iya amfani da shi. Idan ya yi amfani da shi daga baya wato kenan sai mai shi ya zo, to zai biya, musamman in ya ce wato kenan sai a biya shi. To amma idan matsalar, idan kamar misali dabba ne fa, aka tsinto a jeji aka kawo, ko kuma yaro kamar wanda muka yi magana yanzu, yaro ya bata aka je aka same shi, kai ka je ka tsinto shi, kaga wannan yana da bukatar wato kenan a ciyar da shi, a shayar da shi. To yanzu ciyar da shi din da zaka yi, kai ne zaka dauki dauniyar ciyar da shi a matsayinka na wanda ka tsinta, ko kuma duk abin da yace zaka rika rubutawa? Dan da wani yazo ya claim ne ce nawa ne, saka ce to shikenan ga abin na abin da yace ko sai ya biya, haka ya kamata ko kuma ya aka yi? To da daga cikin malamai suka ce tsintuwa irin wannan wato al'amari ne wanda yake yana tafiya da abinda ake kira wato kenan ne ake kira sa ne sadaka jariya, mun gane sacrifice. To da ka idan ka dauki mutum yaro ka kawo shi gidanka, ko wanda ya bata, ko dabba da ta bata, to abin da yayi nan ana son kai musamman mutum ya zama kai shi ne fi sabilillahi, ana kiransa tabarri fi sabilillahi. Amma idan ka ba wa hukuma, hukuma ta ce maka ka rike shi, to yanzu zaka rika rubuta abin da ya ci, zaka rika rubuta abin da ya ci har zuwa lokacin da mai shi zai zo ya claimi, dan da mai shi zai ce to shikenan nawa ne ba ni kaya na, shikenan sai ka ce masa ga kayanka amma kuma ga bill sai ya kawo, in ya kawo sai ya karba, in bai kawo ba kuma to zaka iya duka hukuma, hukuma ta ce na ajiye shi ga abin da ya ci, ga abin da ya kamata, wato kenan ai compensation dinka, sai ai maka sai ai compensation dinka, haka ya kamata wato kenan ya zama. Idan kuma ba wanda ya zo fa, shikenan ya zama wato kenan naka, sai ya zauna a gurinka ya zama naka. To amma kamar da lokacin da ake bauta, idan ka zaci yaro a jeji ya zama bawa ne ko kuma da aka zaka jefar manzo, ya zama bawa ne ko kuma dani, dani ko bawa ne, kai a jeji kawai ka sami yaro ka dauko shi ka tafi da shi, ga al'ada abin da yafi galaba shine da ya fi fawa akan bawa, don haka za a dauki wannan a matsayin bawa ke a matsayin dani. To so da ka treatment din da zaka masa wato kenan treatment ne na da, wallahi ta'ala alam, Allah ta'ala alam. Wa amma al-nuqtatu wa dawal faqad ikhtalafa al-ulama fi hukmiha fa qalat dha'ifa min ahli al-ilm al-nuqtatu wa dawal sawa'un bil ma'na wal hukmu fihi sawa'un wa ila hadha al-madhhab dhahab at-ta'awi wa ankara wa tukana da abinda ake kira dhalla, da abinda ake kira nuqta, duka ma'anan su ɗaya ne. Dalla kamar dalatul ibil, ragumin da ya bace a jeji ko dabbar da ta bace a jeji ana kiranta dalla. Nuqta kuma shi ne abin da aka sunta. To malamai suka ce dukan su hukuncin su ɗaya ne, wato kenan hukuncin su ɗaya ne. Idan mai shi ya zo shi, malamai suka ce shi ya fi cancanta. Idan mai shi bai zo shi ba, shikenan kai da yake gurinka wato kenan kai ne zaka dauki da wuniyar sa, wallahi ta'ala a'lam. To yanzu idan mutum ya ga tsuntuwa, sai aka ce in ka dauki tsuntuwan nan, in mai shi ya zo bayan shekara zaka bayar, zaka ajiye kayan har shekara guda a shari'anci kenan. Allahumma sai dai idan abu mai lalacewa ne, kamar kwandon tumatiri, zaka ajiye shi ɗanyen tumatiri kwando guda, zaka ajiye shi shekara guda, eh ko buhun buhun ya ko buhun abin to kaga ba zai ku sai to nan da sauri za a yi amfani da shi, za a yi amfani da shi. Amma wanda zai ajiyu, to zaka ajiye shi, to bayan shekara guda kana cikiya kana cikiya kana cikiya tukunna, in bai zo sai kai amfani da shi, in kuma kai amfani da shi ya zo sai ka biya shi. Idan kuma sadaka kai da shi, idan ya zo kaje masa doni ka na ajiye shekara guda kai ba ka zo ba, to kuma ne nayi sadaka da shi, still yana da dama ya ce to shikenan ka biya ni sai ka dauki ladan sadaka, ko kuma ce na hakura da ladan sadaka, duk wanda ya dauka a cikin hakan nan za a yi. To kaga idan ka duba ga al'amarin wato kenan tsuntuwa da al'amarin ba da bashi, wato zunzurutun tabarru'i ne a cikin su, idan Allah idan ka dauki bashi kudi ka ba wa mutum, ai baka da wani riba a cikin sa, bil hakali ma dukiyan ka ne da ya kamata ka sarrafa ta jejin wannan wani aiki ka ba wani, to wannan lada ne ake samu a cikin sa zunzurutun. To saboda haka shi ma haka nan, amma kuma na lokda din akwai wani nau'i na mashaka na wahala, sai kaje kai ni akan wannan gaskiya ga ran ba wannan dauka ba, to wanne yafi da kafarta saboda karka shiga cikin ma wani rikici da kuma ka dauka, wanne yafi? Malamai suka suka ce masu da tsantsan suka ce kabarin yafi, saboda gudun karka je ka shiga rikici, sai suka ce a'a bari ba zai yiwu ba, musamman idan abin ya shafi abu mai rai, da suka ga yaro a dogon daji ka bar shi kaga ba zai yiwu ba, daukan kusan zai zama wajibi ne. Kaga dukiya a inda za ta iya lalacewa, zaka dauka kai safeguarding dinta, domin dukiya abu ne wanda ke da muhimmanci a rayuwar dan adam, don haka kusan wato kenan daukan a yi amfani da shi ya fi akan wato kenan a bari ma'ana a dauka zuwa aji a dauki alawiyar ajewa har bayan shekara in ba samu shi ba ai amfani da shi ko kuma a sadakar ko kuma a kyautar ko ai abin da za a yi da shi da zama al'umma ta amfani da shi maimakon abin shi ya lalace to wannan wato kenan shi yafi abin nan shi yafi kusa da wato kenan dacewa haka ma idan aka annabi sallallahu alaihi wasallam da yanda malamai suka samu wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yace aka tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam zai iya kama bacacciyar akuya a jeji dalatul shati sai adalatul ibl zai iya kama raƙumi sai ce ina ruwanka da raƙumi yana da abincin sa yana da abin shan sa yana da takalmin sa ya san inda yake har mishi zai same shi kenan raƙumi kaga inda yake sati a cikin jeji zai iya fita ta gida ba ka taba shi ba aka ce fa dalatu shati akwai afa sai yace fa in ma an ta kuna laka aw li akika aw li zabi ko ka dauka ko wani mutum dan uwanka zai ka dauka mai zai dauka ko kuma kura ta dauka kenan yanzu kamar me yake fada yana ikarin dinka ka dauka in kaga akuya a jeji a inda kwata-kwata babu imarat a kusa bana gana ita nan za ta koma to maimakon ka bari kura ta kama gara kai ka kama kai amfani da shi akan wannan suka ce to kenan an haka in mutum ya tsinci kaya maimakon ya bar shi gare ya dauka ya je dauki daniyar da take karkashin wannan sai Allah madaukaki sarki sai ya baka lada gudun ba da misali irin wannan tabarru'at din akwai yan bani Isra'ila guda uku da suka yi tafiya dare suka shiga kogo dutse ya zo ya tare daga cikinsu suka ce sai addu'a da ayyukan alkhairi da suka yi sai tawassuli daga cikinsu ɗaya yake cewa ya ɗauki mai aikin barema ya yi aiki akan misali naira dubu dubu shi kuma ya fi kowa dagewa da aka zama aka ce ya ce a bashi dubu da ɗari biyar shi ba zai karɓi dubu ba ya ce wallahi ba zan ƙara maka kwandala ba ya ce wallahi ku ba zan karɓa ba ai ka san na ninninka wani da wani aiki haka dubu dubu muka yi sai zuciya ya tafi sai ya ɗauki dubu sannan sai a kaza kazan nan ta kyankyashe ta yi ƴaƴa har sai akuya akuyan ta kyankyashe ta yi ƴaƴa har sai saniya har dukiya ta taru duka wannan yana kula da shi har sai bayan shekaru mutumin da zai dauki kayansa duka ya dauka ya bashi kaga wannan yayi tabarru'i da fi sabilillah amma wannan aikin da ya kai matsayin ya roki Allah take Allah ya ansa akan wannan wace Allah in dai wannan da yi danka ne Allah ka bude mana kofa sai dutse ya bude to kaga irin wa'annan tabarru'a din aiki ne na alkhairi da kamata a ce al'ummar musulmi ta gina akan sa kai shi ne plainly dan Allah madaukakin sarki baka kuma yana counting Allah madaukakin sarki zai baka ladan wato kenan a kan wannan akwai wasu daga cikin mutanen da suke cewa idan mutum ya samu tsuntuwa sai dauka sai amfani da shi to ba zai biya ba musamman kaman bayan shekara suna kafa dalilai da misali hadisan da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa fastamti biha za ka yi amfani da shi ko kuma hadisin da yake cewa fa sha'anuka biha to ai shikenan sai ka je ka sha sha'aninka wato kenan da shi ko yawwa ko kuma makamantan wannan yace summa kulha daga ƙarshe sai ka ci irin wa'annan sai suka ce yana da cikin dalilin da yasa in mutum wato kenan ya tsinci tsuntuwa daga baya zai amfani da ita ba zai biya ba amma kuma wa'annan ba su counting karfi sosai har ta yadda wato za a ce mutum ba zai biya din ba ba don komai ba saboda ai ba kayan sa bane kuma guri ne na neman lada na tabarri amma abin da saka ce amfani da shi saboda mai shi bai zo bane amma lokacin da mutum ne ya zo da shi mai amfani da shi ya bayyana sai a biya shi kansa wallahu ta'ala a'lam suka ce yaltaqitu ba'd as-sayyara wasu daga cikin mutane matafiya za su tsinci Yusuf alaihi salatu wasalam ko in kunta minane fa'ilina in dai har za ku yi hakan din to hakan din yafi wato kenan alkhairi saboda haka yanzu kenan sun sauko kasa-kasa akan wato kenan shawararsu to mu jama'a
qalu ya أبانا ما لك لا تمنى على يوسف وإنا له لناصحون.
قالوا سوسك يا أبانا يا كباب ما لك منين داموارك نيدون دكي كسنشي لا تأمنا على يوسف باك أبانا آمنا وركنا أكان النبي يوسف wannan kenan malai ce bayan sun yi ittifaki akan wato kenan za su jefa shi a cikin rijiya kamar yanda aka riga akai ishara akai to sai suka ce ya baban mu me yasa baka aminta mu akan Yusufa me yasa baka aminta mu da su kamar wannan tana nuni cewa kafin su yi wannan magana sun tambayi baban nasu suna son su tafi da Yusuf jeji yace bai yadda ba sun sake tambaya za mu tafi da shi gurin kiyo ya ce ban yadda ba daga baya sai suka ce a to menene malaka la ta amanna ala Yusufa me yasa ba za ka ba mu amana dangane da annabi Yusufa dan uwan mu kaman wato kenan kana zargin mu ne za mu yi masa kaza za mu yi masa kaza da kanku aya wa inna lahu lanasihun ai ka san kuwa mu masu nasiha ne a gare shi wa hadhihi tawdi'atun wa da'awa wa hum yuriduna khilafa zalik da awace suke suna kokarin kwantar masa da hankalinsa amma fa abin da ya cike cikin zuciyarsu wato kenan sabanin haka ne idan sun tafi da Yusuf Yusuf ya tafi kenan ba zai sake dawowa sai dai in Allah ne ya dawo da shi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa innamal a'malu binniyat wa innamal kulli imrin ma nawa sun yi magana mai kyau amma zuciyarsu ba haka take nufi ba sabanin haka ne sadaka ranar lahira Allah madaukakin sarki zai sakamta mutane zai sakamta ma mutane ayyukansu gaba daya akan niyoyinsu wanda ya zo da niyya mai kyau akan al'amari ya samu sakamako mai kyau wanda kuma koda aikin alkhairi yayi amma kuma niyyarsa ba mai kyau bane akan ta hakan nan Allah madaukakin sarki zai hukunta da wannan malikul imrin manawa to daga abin da suke nufi sabanin wannan lima fi qulubihim min alhasadi saboda ai akwai hasada a cikin zuciyarsu akwai kaddara a cikin zuciyarsu lihubbihi lahu saboda wai baban nasu yana son wato kenan Yusufa din dan haka sai hakan bai musu ba kuma yana nuna mana cewa illar hasada har yanzu idan Allah madaukakin sarki ya bawa mutum ni'ima to ka bari ubangijin da ya bashi ni'iman kai ma ka roƙa ya baka yanda ya bashi zai iya baka kuma abinda aka bashi ya zama sa alkhairi ba lalle ne kai an baka ya zama ka alkhairi ba dan haka ka gode wa Allah madaukakin sarki akan naka kai abin da ya baka la in shakartu la azidannakum to saboda haka hasada ba ta da kyau kuma galibi ma aka ce taqtulul hasida qabla al masud ko hasada tana kashewa mai hasadan kafin ta kashe wanda aka yi masa wato kinan hasada to da haka suka ce me yasa baka amunta ma kan Yusufa wa inna lahu lanasihun arsilhu ma'ana
arsilhu ma'ana gadan yarta'i wa yal'ab wa inna lahu lahafizun
sai suka ce arsilhu ma'ana abinda muke so da shi ka kyale shi mu tafi da shi tare da mu wato kenan ai ab'athu ma'ana ka aike shi tare da mu kullum muna zuwa jeji mu je mu kiwon dabbobi mu dawo muna zuwa gona mu aiki mu dawo kada mu zama da jeji ka bar shi dama mu tafi tare da shi kadan gobe narta wa nal'ab da mu kiwo sannan kuma za mu wasa ko kuma yarta wa yal'ab zai yi kiwo kuma wato kenan zai wasa ko yarta wa yal'ab sai yi kiwo har yanzu zai wasa kenan ka ba shi dama gobe mu tafi da shi yaro ne shiga cikin jeje ya wasansa mai kiwon dabbobi wato kenan tare da shi kaga wannan kalamai ne wanda suke masu kyau shi yasa ba kullun ne maganganun mutum suke abin ba dole kana la'akari da rayuwa ka rika la'akari da abubuwa ba kullun ne mutum da zai tsara ka da magana zai zama abin da ya tsara kan da nan shine yake abin nan ba dole mutum ya dauki wato kenan izina akan abubuwa da yawa Abdullahi dan Abbas yake cewa yas'a wa yunashid zai yawo amma kullun yaro yana gida kullun yana gaban ka zai yawo a cikin duniya zai samu nishadi zai samu wato kenan ɗebewa kewa ko wa kadhalika qala qatada haka ma malan qatada da malan da ha suka fada wato kenan zai yawo ya samu nishadi a cikin jeji wannan har yanzu yana daga cikin abubuwan da wasu suke cewa wa'annan mutanen ba annabawa bane domin suka ce narta in ka dauki wannan riwaya narta wa nal'am arsilhu ma ana gadan narta wa nal'am gobe ka samu tafi tare da shi mu je mu yi wasa ai mai kiwo mu yi wasa to annabawan za su ji suna wasa eh wace kai wannan yana nuna cewa kamar wannan mutanen ba annabawan Allah bane ba annabawan Allah bane duk da masu kokarin ba da hujja za su ce a to amma ai akwai wasan da ya halatta ko tabbas manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya haddade wasu wasanni yace sun halatta kamar mutum misali zai yi wasa da iyalinsa wannan babu wani tsala akai za a yi wasa wajen wato kenan tsere na dabba akan dabbobi akan raƙumi ko akan doki a fagen abin nan wannan wasa ne amma yana dauke da tadribi na yaki saboda idan an tafi yaki wani lokaci za ku kora ko a kore ku saboda haka gurgurdan yanda ka iya marasa akan doki zai baka abin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada izini akan wannan ko kuma koyan harbi shi ma tadribi ne practice ne na wato kenan yaki to irin waɗannan abubuwan da suke wasa directly suna dambare da ci gaban addinin musulunci to irin waɗannan wasan musulunci ya bar su amma sauran wasanni fa musamman irin wannan nasara ya kawo kamar su kwallon kafa tana ciki eh na taɓa shiga bauta tare da wani matsala na naje ne Jos ina dawa lokacin naje za a buga wannan littafi ina dawa yake man magana cewa ai yana bada falalan bol sai da ce musulmi a cikin abubuwan da nasara yake kawowa ban taɓa ganin abin da ya kawo da ba ci gaba kamar bol tunda muke yara ake bol filin bol din nan ba a ƙara ko zira'i ɗaya ba iyaka normal filin bol har yanzu shi ne yau ba ƙari ba ci gaba amma ka duba gine-gine an ci gaba motoci an ci gaba kaba-kaba mutanen da suke bol ɗin mutum sha ɗaya ne a nan ba a ƙara ko guda ɗaya ba yanzu wasu mutum 30-30 ba faɗin golfers ɗaya ne ba a ƙara ba kuma in ka buga ta shiga cikin raga ka ce in ba ka ta shiga cikin raga ba ka ce ba don nime ne abinci ga wasu to sai ba raba da fatawa daga ƙarshe da muka fara haka harai sai ce an shehu ɗahiru ma ya ce jihadi ne ya ce jihadi ne ai za a koyi jihadi ta hanyar kwallo amma in ka duba ka ga irin wato kenan barnar da kwallo take a kwakwaran 'ya'yan musulmi a duniya ka nasabta ta kuma da jihadi akwai matsala a cikin irin wannan ballantana ma yanzu ga wasan an kawo shi kala-kala saboda shi musulunci akwai hanyoyin da ya bamu na tadribi ka ga yanzu jiya mun karanta ko masu kokari su zama masu ihsani masu neman ihsani Allah ya ce kanu qalilan minal limahajum suna kwana suna sanna saboda idan mai kana da matsalar shuga ne kana da matsalar hawan jini in dai dabi'a ka zaka kwana kana sanna automatically exercise din da kake a wannan ya gamsar da kai baka bukatar to amma shi bature bayya son ai wannan don haka zai kirkiro exercise don haka zai kirkiro wasa kala kala lokacin da kake da shi na karatun alqur'ani kana mu'amala ya ɗebe tunaninka ya daidaita maka ta yanda ba za ka samu hawan jini ba amma sai ka je ka riga kallon bato da ka riga kallon ball ai ka riga kallon television ka kalli fina-finai ka kalli balabale ka kalli menene shikenan sai ka zama ka samu nishadi yanzu tunaninka zai abin nan amma ka karanta alqur'ani ka gani in baka samu wannan ba dai maka maganin hawan jini da sauran in shuga dai ka je ka yi tahajjud ko kuma kai azumi babu abin da yafi kone shuga kamar azumi wanda lizinci azumi likitocin zamani ma sun tabbata cewa yana kone shuga za ka samu abin nan to irin waɗannan abubuwa amma yanzu wasannin da bature ya kawo gaba ɗaya su yanzu ga shi a cikin waya kike yaran mu kike dukkan waɗannan wallahi daukan kwakwalwa suke daukan tunani suke bata lokaci yaro ya kwana yana kallon fim yaro ya kwana yana abin wallahi akwai wata yarinya yar gidan wani abokin mu Allah sai da idanta da ya lalace saboda kallon fim kwana za ta yi tar tana kallon fim idanta da Allah sai da ya lalace to ka gani irin waɗannan abubuwa to amma duk wanda zaka dinga shi da abin nan gashi wasu malamai suna cewa yana daga cikin dalilan da ake ganin cewa ƴaƴan annabi yaqo tunda suka ce arsilhu ma'ana gadan narta wa nal'ab ba annabawa bane ko to saboda haka wasannin da muke da shi din nan wato kenan a sake da sabon nazari akan su mu dawo da kimar musulunci ta yanda zamu yi abubuwan da za su dauke mana kewa a cikin wato kenan abubuwan na addini gaga san karatun alqur'ani gaga san karatun hadisi gaga san abubuwa da yawa da sauran su to mu je malam
قال إني لا يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون.
الله مرحبا كيف تجيء كتوى؟ إيه؟ لا يقول نعم. قال إني النبي يعقوب عليه الصلاة والسلام سيقول إني لا يحزنني إني يعقوب والله زي باتاميري. Raina zai ba zai dadi ba an tasabu bihi ku tafi da shi raina ba zai dadi ba don haka annabi yaqub alaihi salatu wasalam baya so su tafi da shi su kuma sun nace har sun nuna masa a fili cewa kaman bai yadda da su bane malaka lata ba na alayin su ba kai yadda da mu bane eh to amma me yasa suka insiste sai an ba su da ba suna tafiya su je su dawo ba lafiya ba me yasa yanzu suka tsananta sai sun tafi da shi dole zai ba da kofa ta wato kenan zato ɗaya kenan na biyu mafarkin da shi yaron ya gaya masa kuma shi da kansa ya ba a wajen fasara ya ce masa ɗan uwanka kansa gaya masa za su iya maka hasada to yanzu shi ya san wannan ya ce amma yana ɓata mai rai wato kenan an tasabu biyu ya zama kun tafi da shi wa kafa an yakula huzza'ib yana jin tsoron kar ko za ta cinye shi wa antum ghafiluna anhu alhali kurra kana ga wannan lokacin ba abin nan ba ana annabi yaqub alaihi salatu wassalam ya ba ƴan uwansa ƴaƴansa soft landing wato ya ba su kyakkyawan zato a lokacin da kura za ta tashi da za ta cinye shi so suna rafane kenan ba so suka bari kura ta cinye shi ba amma zai yi wa kura ta cinye shi so ba su ankara ba ya ba su wato kenan wannan uzurin kenan amma zuciyarsa ba za ta kwanta ba hankalinsa ba zai kwanta ba kuma amma duk da haka ba zai iya gujewa kaddar ubangiji abinda aka riga aka rubuta a lauhin mahfuz ba annabi Musa alaihi salatu wasalam suka haɗu da annabi Adam a wani gurin da Allah madaukakin sarki shi ya sani Musa alaihi salatu wasalam Adam ba ka kyauta mana ba kai ne baban ma Allah ba ka kyauta mana ba ah ba mana zanna gidan aljanna kaza ka fito da mu gashi ka kawo mu cikin wahala kaza 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 an ce maka karkaci bishiya simple karkaci dan bishiyan nan kuma ka dauka kace dalilin kai zuga shi mana cikin gona mana shan wani Adam yayi dariya ka san da babba da yaro dole akwai dan wannan gafin akwai bambanci waya za su kace ko da kwana daya ga yinka Adam yayi dariya ya ce yau Musa zaka zarge ni akan abinda aka riga aka rubuta zai faru tun ba a rice ni ba tun ba a yi ni ba an riga an rubuta cewa haka zai faru to daga zaka dan nazo nazartar da abinda an riga an kaddara zai faru kuma zaka zarge ni akan wannan sai mun rasa hujja kuma ba abin da zai sake ce masa to haka ne yanzu ransa baya so amma zai iya hanawa alhali kuma akwai kaddara da ta riga ta hau gaban wannan lamari saboda haka wato kenan ba zai abin nan ba kuma da yake wa aka ba ya kula zai bu kamar ya ba su satar ansa yanzu in she okay yanzu muka tafi ma shi ba mu dawo da shi ma zamu ci kura ne da cinye shi tunda da ma shi yana tsoron wato kenan kura kar ta cinye shi ko yawa to saboda haka duk da ya ba su uzuri kuma ya ba su wata satar ansa to muje
قالوا لئنك له الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون
الله بارك وكيف تلك تشي قالوا سلسك تشي ما سهبا بابا أي وزي تقبي بابا واتسقوا بابا فندق أروا لئنك له الذئب والله إدان هركورا ذات تشينيشي وحالة كوننا عصبة الحالي واتو منانا أما سيمنا جماعة kuma kura kwaya daya tazo ta cinye wannan dan dan uwan namu guda daya inna idan la kasirun to lalle a lokacin wato kenan mun zama cikin wato kenan hasara ai wato kenan abinda muka wato kenan bai kamata a ce haka ta faru ba ba zai taba yiwuwa ba ai ba mu ba kenan a cikin akwai mutum ɗaya wanda zai iya koran kura a cikin mu akwai wanda mutum ɗaya zai iya kaza da kaza zai iya kaza da kaza dan haka yaquluna la'ina adda alaihi zaib idan har kura za ta tambe a kansa fa akalahu ta zama ta cinye shi min bainina a zakaninmu wa nahnu jama'atu gashi mu muna da yawa inna idan lahaliku da kenan mun zama halakaku kuma ai ba mu ba kenan mun zama ajizuna wato kenan gajiyayyu duk wayannan kalmomin da suke fara wanda za su sa dai ya gamsu cewa eh lalle ya kamata ya ba su wato kenan dan uwan su to muje
falamma zahabu bihi wa ajma'u ay yaj'aluhu fi ghayabatil jubb وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون
أنا الله مدوكك ذكي نبا ملابار اللوكة جندو سوكة تبيدشي ينزكي نبا من سيكون بسنت بابان سايا تكتن يعباف في كنو سنت تبيدشي كنكو يو سنت تبيدشي دقودن بابان سا bayan sun yi masa muraja'a muraja'a shine sun je sun dawo sun je sun dawo sun je sun dawo sun yi karamar murya sun yi dabara sun yi hikima sun yi me to dai yanzu ya yadda to sun tafi da shi jeji yanzu ga su a cikin jeji wa ajma'u sai suka yi ijma'i ma'ana suka zanna suka sake shawara ya za a yi ya za a yi ya za a yi sai suka yi ittifaki akan wato shawara guda daya wanne ne shawaran shine an yi jalu fi ga yabatul jibi za su jefa shi wato kenan a cikin wannan dufuri jiyadin ai haza fihi ta'zimun lima fa'aluhu annahum ittafaqu kullahum ala ilqa'ihi fi asfal zalika aljibbi wato kenan kaman wannan wato kenan akwai dan girmamawa tunda dukkan su yanzu ba su yi ittifaki akan kashe shi kuma ba amma sun yi ittifaki akan cewa za su jefa shi a cikin rami kuma su sa shi a cikin dan wannan lungun ya jira har Allah madaukakin sarki ya kawo wanda za su so fitar da shi wato kenan su tafi da shi wa kar akaduhu inda abihi alhali sun dako amanansa a gurin babansa fi ma yasharu lahu cikin abin da suka bayyana masa a shi annabi yaqub alaihi salatu wassalam ikraman lahu sun yi haka ne wato kenan dan girmamawa wannan alkawarin da suka yi wa bastan wa sharhan li sirrihi kuma zai sa zuciyarsa ta dan nasu idan ya tabbatar cewa yaron bai mutu ba wa idkalan lisururi alaihi kuma za su sa masa dan farin ciki don damuwarsa dama yaron ya mutu ne lokacin da ta bayyana masa cewa yaron bai bayyana ba dole wani dan farin ciki wato kenan zai shiga cikin zuciyarsa fa yuqalu inna yaquba alaihi salatu wassalam lamma ba'athahu ma'ahum damahu ilaihi aka ce annabi ya kula lokacin da yake musu to ya ne ya ba su izini ya yi hakuri sai su tafi da shi shikenan lazumi ce zo Yusuf ya dauke sai ya rungume shi a kirjinsa wato kenan wa kalbihi da zuciyarsa girne shi a kirjinsa da zuciyarsa wada alahu yayi masa wato kenan addu'a wato kenan ta alkhairi yaro Allah maka albarka Allah maka mai sallan su sallan su dan wani lokaci mutane suna zargi kaman cewa yanzu mutum kaman annabin Allah Mursali kamar Yaqub me yasa zai so ɗansa fiye da wani ɗan nasa ai su ma ƴaƴa ne ya kamata ya nuna musu wannan soyayya to akwai abin da ake kira gariza insaniya wani abu da Allah ke instilling a cikin zuciyar ɗan adam ba ma ɗan adam ba duka wato kenan dabbobi da sauransu har da dabbobi ya zo da misali kaza idan kaza ta kwankashe kwai yau ƴaƴanta suka fara yawo ka je ka taba ka gani za ta kyale bayan wata ɗaya in ta yaye su ka zo ka kama ina ruwanta da su ina ruwanta da kai ba za ta damu da kai ba akuya in ta haifi ɗa yau ɗan ƙanƙanin nan za ka ga tana son sa in ka taba za ka hankalin ta ya tashi ko dogon kiwo za ta yi na kuka sai maza maza sai ya dawo da sauransu amma bayan ta yaye shi ta sallame shi in ka zo ka kama shi da wuka sharbebiya ba ruwanta ka dubi da shi ba ai saboda haka dan adam ma haka ne Allah madaukakin sarki ya instilling a cikin zuciyarsa son dan kankanin yaro a cikin yaransa amma manya tunda sun riga sun kai gace kowa ya je harkar sa dai da cewa ƴaƴan su ne yana son sa amma fa ba zai zama daidai da son da yake wa wannan yaron ba to wannan ba matsala ce ta son kai da ta bayyana daga annabi Yaqub alayhi salatu wassalam a gariza ce insaniya wanda Allah wada kudin dalki a bidan an tambayi balarabiya wa kika fi so a cikin ƴaƴanki tace dan karamin cikin su in manya ne gaba ɗaya fata jama'ar lafiyar jikin su har sai ya warke, in kuma ya doko lafiyar zakala fata ce talaka cikin su har sai ya arzi. Ka gani, saboda wannan na ƙasa ɗin wannan karancin sa yasa take son sa. In dole lafiyar zakala sun kai mustawa mara lafiya a cikin su, saboda wannan tawayar ta fi son sa fiye da su. Idan ku kawo abu ku bata sai ta dauka ta bashi, kuma in ba ku yi ba kuma ta ji haushi. Haka kuma in ji lafiyar su kalau amma wannan bashi da shi, sai ku je ku yi babu duka babu in ta kawo sai ta dauka ta fai wannan din. To wannan haka ce gariza ce insaniya. Shi ma Yaqubu alayhi salatu wassalam mutum ne daga cikin mutane, don haka Allah madaukakin sarki ya sanya masa wannan tunda wannan na yaran karimi ne a duniyansa, kuma mahaifiyarsa ta mutu yana dan gangani. Dan haka kaga bashi da wani mai kula da shi sai shi. To shi yasa, to dan haka lokacin da za su tafi sai ya kama shi sai ya rungume shi a jikin abin sai masa addu'a cewa Allah dawo da kai lafiya, Allah dawo da ku lafiya, Allah dawo da ku lafiya. Malam Sadiq da wannan sun suka ce annahu lam yakun baina ikramihim lahu wa baina izhar al'adha lahu illa an gabu an aini abihi. Yanzu sun mutunta shi, sun ce zadi inna lahu la hafizuna wa inna lahu la nasiruna ko la yana kalahu zaib wa nanu uzwatu inna idan la khasirun. Duk sun yi wannan a gaban babansu, amma walakancin da suka fara yi masa wato bai gushe face rabuwarsu da suka je iyaka inda baban ba zai hange su ba. Misali idan abubuwan kukuri suke suna fita bayan kwandari a yanzu kan baban baya farko, to a lokacin suka fara wato ke ta cikin masa mutunci. Wata warau an suka wato ke nan juya baya ga bari gare shi sun masharu ya uzunahu, suka dinga cutar da shi da wani maganganu bil kauli da maganganu min shatamin na zagi dan banza dan izga ai kaza 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 yau za ku ga ta kaza kaza yau kaza ka ga da barazana da sauransu. Wanahu huwa alfil, da barazana da zagi da abin da ya kama da wannan da aiki minar darbi duka ma sun fara mamaran sa wanda ya kwabe shi ta nan wanda ya kwabe shi da su kuma riga ta kafa shi da wurin uban nasa. Wanahu da makamantan wani sun maja'u bihi ila zalikal jibbi, dama sun riga sun yi planning haka suka tafi da shi har sai da suka je da shi bakin wannan lijiya din alladhi ittafaqu ala ramihi fihi, wanda suka yi ittifaki cewa to annan ne za mu jefa shi. Farabatu sai suka daure shi bi hamalin da igiya wa adluhu fihi, suka zara shi a ciki. Fa kana idza laja ila wahidin minhu, ya kasance in ya karkata zuwa ga ɗaya daga cikin a wani kai ma da kaza kaza sai latamahu sai share shi da mari wa shatamahu kuma ya zage shi. Wa idza tashabbasa bihafatil bi'ri, in ya dan rike wani bangare na bakin rijiya kamar za a gurgin jar shi rike gondil ko wani abu wannan darabu ala yadayhi, sai su doke hannun su doke hannun har sai ya shika. Summa qata'u bihi alhabla, da sai din za su zara shi hankala 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 har ya je shi. Yana cikin tafiya ma wani sai ce kar a yanke igiyar, sai suka yanke igiyar min nisbil masafa lokacin da ya kai rabi, lokacin da ya kai rabin wato kenan rijiya fasaka ta fil ma'i sayyidan wur, sai sunduma wato kenan a cikin ruwa. Faga mazahu fasada ila sakhara, sai rungumi ruwa kaga ba zai kamu ruwa ba, yani sai ya dago shi ne Allah ya tumke sai dan kama wannan dan tudun gurin abin shikenan, sai ya zauna a nan gurin ko a wannan gurin har wato kullun lokacin da Allah madaukakin sarki ya fita da shi a cikin wannan. Haka mai yiwuwa a cikin su duk da sun yi ittifaki su jefa shi, mai yiwuwa a cikin su akwai wanda shi har yanzu bai huce ba, shi yasa yanzu zuwa lokacin da ya zuga mutane a yanke mai igiyar, amma initially za su zara shi ne a hankali har ya isa, saboda in ya isa zai fi zama a cikin hayyacinsa. Amma wanda a zuciyarsa yana ganin cewa kai ya mutu ma kawai in ba haka ba kawai saboda haka sai ya yanke igiyar. Sauran kuma mai yiwuwa sun zuwa masa ido, wallahu ta'ala a'ala wa ahyana ilayhi. Wacce lokacin? To alhamdulillah, to zan mu dakata nan insha Allah ta'ala.